sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 5 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanan labarai.
Manyan hafsoshin tsaron kasashen Afirka ta Yamma sun tsara wani shiri ne yoyin amfani da soja a Niger. Yan sandan kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister Imran Khan. Muntuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari. An kai hari jirgin dakon mar Rasha da jirgi mara matuki a kusa da yankin Crimea.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ba za ta amince da buƙatar Tinubu ba na neman ɗaukar matakin soja a Niger.
Ka shiga yakin nan asara za mu yi ta rauka, asara mu yi ta dukiya, asara za mu yi ta abubuwa da yawa. Don haka bana jin a cikinmu akwai mutanen da za su goyi bayan a tuhon yaƙi da ko'ina ma yanzu.
Haka kuma za a ji cewa Prime Minister Jamhuriyar Nijar da yanzu haka yake birnin Paris ya yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki.
Ganin yadda aka doshi shudewar wannan wa'adi ya sa Prime Minister hanbarariyar gwamnatin kiran sojojin juyin mulkin su yi amfani da wannan dama da ta rage musu.
Daga nan za a ji martanin wasu matasan Najeriya game da cire sunan matashiya Maryam Shetty a jerin sunayen ministoci da aka aike wa majalisa. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan hafsoshin tsaron kasashen Afirka ta Yamma sun tsara wani shiri ne yoyin amfani da soja a Niger. Muddin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ba su saki da mayar da shugaba Muhammad Bazoum ba, nan da wa'adin da aka ba su na zuwa gobe Lahadi. Kwamishina mai kula da harkokin siyasa, zaman lafiya da tsaro na kungiyar ECOWAS, Abdulfatah Musa, ya faɗa a jiya Juma'a cewa dukkan abubuwan da za a yi amfani da su na duk wani mataki an tsara su a wurin, ciki har da kayayyakin da ake bukata, yadda da kuma lokacin da za mu tura dakaru. Manyan hafsoshin tsaron ECOWAS da dama sun yi taro daga ranar Laraba zuwa Juma'a a Abuja, babban birnin Najeriya, domin tattauna rikicin siyasa a makwabciyar kasar Nijar. A gefe guda kuma wata tawagar diplomasiya ta daban ta isa Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar, a ranar Alhamis da ta wuce, inda suka tafi ba tare da ganawa da shugaban mulkin soja Abdulrahman Tchiani ko kuma Bazoum ba. Yawa sabar 'yan sandan kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister Imran Khan muntuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kan zargin sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Fitaccen ɗan siyasa mai shekaru 70 da haihuwa an tsare shi a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar, kuma an kai shi wani gidan yari da ke Islamabad, babban birnin ƙasar, inda aka sanar da hukuncin, in ji wakilan gwamnati da na Khan. Muddin kotun ɗaukar ƙara ba ta soke hukuncin ba, to hukuncin zai iya haramtawa kan shiga harkokin siyasa ƙasar na tsawon shekaru 5, sannan kuma zai kawo ƙarshen damarsa na tsayawa takara a zaben Pakistan mai zuwa, wanda aka shirya yi nan gaba a wannan shekara, in ji masana shari'a bisa dokokin zaɓe. Jam'iyyar siyasa ta Khan, Pakistan Tehrik-e-Insaf, ta ce cikin gaggawa ta kalubalanci hukuncin a kotun koli. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sabbin bayanan sirri na yau Asabar kan Ukraine daga ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce harin da aka kai jirgin ruwan Rasha Olengovsky Gonyak mai tsawon mita 113 shi ne jirgin ruwa mafi girma da aka lalata tun bayan nutsewar jirgin Moskova a watan Afrilun bara. Ministan cikin gida na ƙasar Poland, Mariusz Kamiński, ya faɗa jiya Juma'a cewa Poland ta tsare wani mutum da ake zargi da kasancewa mamban wata ƙungiyar leƙen asiri ta Rasha, wanda ya kawo adadin mutanen da ake tsare da su a wani ɓangare na bincike zuwa 16. Kamfanin dillancin labarai na RIA ya faɗa jiya Juma'a cewa a ranar 2 ga watan Agusta an rufe hanya ta kai tsaye tsakanin bankin noma na Rasha da bankin JP Morgan na Amurka a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya na fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad da ta kulla, inda ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen Rasha. dan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Chris Christie ya gane jiya Juma'a da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a Kiev, inda ya zagaya ƙauyukan da aka lalata.
To nan ba da jima'a ba Hafiz zai kama na ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ba za ta amincewa shugaba Tinubu ya aika da sojoji zuwa ƙasar Nijar ba, a bisa wasu muhimman dalilai da majalisar sai ta yi zama na musamman a kansu. Ko menene hujjarsu na ɗaukan wannan mataki? Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
A cikin wasiƙar da shugaba Tinubu ya aika wa majalisar, ya nemi goyon bayansu kan matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka, ciki har da tsoma baki kan maido da demokradiyya a makwabciyar ƙasar. Bayan karanta wasiƙar da shugaban majalisar dattawa Goswill Akpabio ya yi a zauren majalisar, sai sanata Abdul Ningi ya kawo ƙuduri na jan hankalin majalisar a game da buƙatar ta Tinubu.
Na taso ne domin na fargar da 'yan majalisa kan cewa akwai sharuɗa da yawa da constitution ta tsara na idan za a yi fada ko yaƙi da ƙasar waje. Shi ma kuma shugaban ƙasa kuma a tabbatar maka cewa ba hurumunsa ba ne shi kaɗai, ba shi da wannan power ya shiga yaƙi da wata ƙasa ba tare da ya kawo dalilansa a gaban majalisa ba. Din na faɗakar da sanatoci kuma na faɗakar da mutanen shugaban ƙasa. Yaƙi ba abun wasa ba ne, kuma musamman yaƙin da ya haɗa da iyaka. Idan baki manta ba, kusan Northern Nigeria jihohi wajen bakwai ne suka iyaka da Niger, kuma a gaskiyar Allah da wahala akan border ninki bambanta mutanen Niger da na Sokoto, mutanen Niger da na Jigawa, mutanen Niger da na Katsina. To haka ya kasance, mu ya kamata mu yi dogon tunani sosai.
Shi kuwa gagara badan majalisar dattawa wanda shine tsohon shugaban kwamitin kula da harkokin soji, Senator Muhammad Alin Dume ya tsokaci cewa
kamar da a ce Niger ne ta kawo mana hari, to dole mu kare kanmu, amma ba mu je mu kai hari don abin da yake tsakanin su ba.
Shi shugaban kasa shin ya dauki wannan matakin cewa sojoji su je din a matsayin yaki ne ko dai a saboda kare kasar nan?
A'a, ni a fahimta na shine shugaban kasan ma bai ce a je sojoji ba, don ya sani baya da hurumin yayi haka sai da yaddan majalisa na tarayya, wato dukkan wakilai da na dattawa a zama daya, ma'ana dukkan mu 469 sai mun zauna mun yarda da haka din.
Shi ma Senator Rufa'i Sani Hanga ya ce akwai abin dubawa a yadda buƙatar shugaban ƙasa ta taho majalisar.
Bai kamata a faɗa mana a matsayin information ba. Kafin ma a yi abin constitution abin da ya ce sai an tuntuɓe mu sati ɗaya ko biyu kafin abin. Mu kuma mun tattauna mun yi debate mun muhawara an yadda duk ba wannan ba. Da haka abin da aka faɗa din nan bai lacewa. Kuma aka shiga yaƙin nan asara za mu yi ta rauka. Asara mu ta dukiya, asara za mu ta abubuwa da yawa. Don haka bana jin a cikinmu akwai mutanen da za su goyi bayan a tuhon yaƙi da ko'ina ma yanzu. To da haka muna jira dai majalisar sun sai wannan sai mun kula ɗaki mun tattauna, tun da ya ce an sustaining order ɗin to za mu ji. Kafin a fitowa sai za a yi debate duniya ta ce sai mun kula ɗaki mun executive session kamar yadda ake yi. To in an auna an ji an ga yadda muka nosa shine za a zo a kawo. Amma in aka ji majority sun doshi ba su yadda ba, to za a kashe abin ko kuma abin ya mutu na cire.
Hukumar yankin ECOWAS wanda Tinubu ke shugabanta ta baiwa sojojin Niger mako guda daga ranar Lahadi da ya gabata da su maido da hambararren shugaban kasar Mahmud Bazoum kan mukaminsa ko kuma su fuskanci tsauraran takunkumi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuwa gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da Kusuri ta ci gaba da mamaye gonaki da birane a arewa maso gabashin kasar China har zuwa ƙarshen mako, yayin da tsarin bada agajin bala'in kasar ke fafutukar shawo kan lamarin da ya biyo bayan guguwar mafi ƙarfi cikin shekaru. Kusan mazauna 15,000 ne aka kwashe daga birnin Shulan na lardin Jilini mai noman masara, inda mutum ɗaya ya mutu, wasu hudu kuma suka ɓace, kamar da kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka bayyana. Ruwan sama ya ci gaba da sauka a Shulan tun daga ranar 1 ga watan Agusta. Wasu yankunan sun samu ruwan sama na milimita 489, wanda ya ninka sau 5 a baya da ba a taɓa gani ba. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa gadoji sun ruguje kuma hanyoyi sun lalace a sassan birnin. Kamfanin dillancin labaran kasar China ya nuna hotunan titina da ruwa ya cika makil a kusa da masana'antu da gidaje a Shulan, wani birni mai mutane fiye da 700. Daga ƙarshe, kasar Japan ta zira kwallo ta 14 a gasar cin kofin duniya ta mata, sannan an zira mata kwallo ta farko a raga a wasan da ta yi nasara da ci 1 mai ban haushi a kan kasar Norway, inda ta kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe a karo na 4. Hinata Miyazawa ce ta samu nasarar cin kwallo ta 5 da ta ba su nasara a gasar, inda ta ci gaba da kasancewa wacce ta fi zira kwallaye a gasar. Kwallon da Risa Shimizu ta zira a minti na 50 bayan da Ingrid Ingen ta ci gida a farkon rabin wasan ya bai wa Japan dama na yin nasara ta 4 a jera a gasar.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojoji su mayar da shugaban Muhammad Bazoum kan mukaminsa ke karatowa, Firaministan habararriyar gwamnatin Niger Ahmadu Muhammadu ya gargaɗi Janar Abdulrahman Tchiani da mukarrabansa da su yi biyayya ga umarnin kungiyar kasashen yammacin Afirka tun wuri bai kare musu ba ko kuma su kuka da kansu da abin da zai iya biyo baya. Wakilin murya Amurka a Maisalin Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Daga birnin Paris na kasar Faransa ne Ahmadu Muhammadu ke jan hankulan sojojin majalisar CNSP akan bukatar su yi biyayya wa umarnin kungiyar kasashen yammacin Afirka, wace a taronta na ƙarshen makon jiya ta buƙaci su saki shugaba Muhammad Bazoum su kuma mayar da shi akan kujerarsa kafin mako guda. Ganin yadda aka doshi shudewar wannan wa'adi ya sa firaministan hanbarariyar gwamnatin kiran sojojin juyin mulkin su yi amfani da wannan dama da ta rage musu.
Lalle akwai kingin lokaci don nan zuwa gobe, lalle ya kamata su yi nazari su yi lidama su bi abin da ECOWAS ta ce, don gaskiya in ba ya haka nan ba za a lalata, kuma lalata can kenan su da sun kawo. ECOWAS cikin ultimatum kin da ta ba su ta ce musu in dai wannan wa'adi ya kare ba su yi saranda ba ko kuma ba su mai da president Bazoum bisa ga kujerar shi ta mulki wadda 'yan Niger sun ka ba shi, ECOWAS za ta iya ta aiko soji ta hidda su da kai. Dan ko wannan ambargo da an kasa ma Niger ya kawo matalakawa matsala mai yawa. Suna jin labari an ce kudin shinkawa sun karu, kudin mai sun karu, kuma zuwa gaba in an ka muke haka abubuwa da yawa ba za su shigo cikin Niger ba. Kenan matsala karuwa za ta yi ga jama'a. Muna kira gare su su saurari 'yan Niger, su ji tausayin 'yan Niger, su bar dibin abinda su za su samu nasu na kansu, su tausayin 'yan Niger. Wannan juyin mulki da suka so su yi ba abu ne mai tasiri ba, tunda babu wata matsala, kawai ana zama cikin hankali kwance, mutum shi zo ya ce ya hidda shugaban ƙasa shi ya ɗauka iko. Kenan ya yi haka, gobe kenan ko mai gadi ba za ka yarda baka ka ba mai gadin gidanka amana, tunda yana iya cewa ya hidda kare gida ya duki gida.
To ranka ya daɗe, sojojin nan da suka yi juyin mulki suna nuna alamar kamar bakin alƙalami ya riga ya bushe a bisa la'akari da tuni suka fara wasu naɗe-naɗe na da ke nunin kamar ba su da niyyar za su canza ra'ayi ko kuma za su ja da baya.
Ba su iya cewa haka nan, tunda ko sun ce haka nan babu gaskiya bisa ga wannan. 'Yan Niger mandakin da sun ka ba Muhammadu Bazoum manda ne na shekara 5. Wannan manda bai ƙare ba. Kenan in dai ba mandakin Muhammadu Bazoum ya kare ba, babu hujja a ce sarka daga iko.
Ana samun wasu 'yan Niger da ke fitowa suna shirya taron gangami domin nuna goyon baya ga su waɗannan sojoji. Ba ganin kamar alama ce da ke nunin 'yan Niger sun yi na'am da zuwan waɗannan sojoji.
Wadda kun kaɗi su ma sun tada zanga-zanga, mu ma haka nan za mu tada zanga-zanga. Kenan in dai zanga-zanga ne yake ba da iko, za mu gani. In goyon baya 'yan Niger ne, goyon baya ai cikin ƙuri'a ne ake ganin shi, ba bisa hayya ba.
A nan birnin ya mai wasu magoya bayan sojojin na CNSP sun bayyana shirin zaman darshan a kewayen fadar shugaban kasa da zumar yi wa sojoji garkuwar da za ta ba da damar kare su daga farmakin da ake hasashen dakarun rundunar haɗin gwiwar kasashen sai da yawo na iya kaiwa a wurin da ake tsare da shugaba Muhammad Bazoum bayan cikar wa'adin da kungiyar ta bayar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma, idan muka koma Najeriya kuwa matasa ne suka nuna rashin jin daɗin su game da cire sunan matashiya Maryam Shetty daga jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa ya tura majalisa domin a tantance su. Wakilinmu Rukayya Basha na ɗauke da wannan rahoton.
A makon nan ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya aike da rukuni na biyu na jerin sunayen waɗanda za a baiwa makamin minista ga majalisar ƙasar domin tantance su. Kwana biyu da aike sunan sai gashi kwatsam shugaban ya cire sunan matashiya ɗaya kacal daga arewacin ƙasar, wato Maryam Shetty, daga cikin jerin sunayen. Sai dai sauran matasan da suka fito daga kudancin ƙasar sun kai bentansu, wanda hakan ake ganin kamar wani matsin lamba ne na masu ruwa da tsaki daga arewacin ƙasar, kuma cin fuska ne ga matasa a cewar Comrade Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci ta Kaja.
Wannan abu da aka yi kar ai tunanin ita akawa, kuma yanzu a halin da ake ciki dukan matasan Najeriya ba ga kudu ba ba ga arewa ba, kowa a fusace yake. Wannan al'amari ya fusata kowa, da wanda ya santa da wanda bai santa ba. Duka an gani, musamman ma zargi da ake na cewa ƴan siyasa ne daga jihar Kano suka shiga suka fita suka kai sukarta kuma suka kai bukatar a cire musu sunanta. Saboda haka wannan al'amari ya maida a hannun agogo baya, musamman ga alƙawarka da Tinubu ya cewa zai dama da matasa a tsarin mulkinsa. Wannan ya nuna ba haka bane, kamar cin fuska ne ga dukkan matasan Najeriya.
Sai dai cire sunan ya bar baya da kura, inda matasa da dama suka nuna rashin jin daɗin su saboda suna tunanin gwamnatin ta Tinubu za ta dama da su. Sai gashi ba a je ko ina ba an fara tsince sunayen nasu. Adnan Muktar Tudun Wada, matashi ne daga jam'iyyar Adawa ta PDP, ya bayyana rashin jin daɗin sa game da musanyen sunan Maryam Shetty.
A matsayina na matashi kuma mai goyon bayan ganin an saka matasa a cikin al'amuran shugabanci da siyasa, abin Allah wadai ne kuma abin kunya ne ga shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Kai tura suna ka communicating, kuma daga baya ka janye sunan ba tare da ma ka sanar da shi wannan wanda ka tura sunan nasa majalisa ba.
Shin ko yaya matasa mata suka ji da wannan sabon labari? Munirat Ahmad, matashiya ce yar gwagwarmaya, ta bayyana hakan a matsayin koma baya ga matasa, musamman ma mata.
Ban ji daɗi ba, kuma na tabbata matasa da dama basu ji daɗin wannan al'amari ba. Idan zaki ga koko, idan zaki duba cewa wato yanayin yawan da al'umman jihar Kano take da shi na bangaren matasa, kuma yanayin yanda matasa ke taka muhimmiyar rawa a siyasar Najeriya da kuma siyasar Kano, hakan bai mana daɗi ba kwata-kwata.
Zainab Alkali na daga cikin matan da ke da babban buri a tafiyar ta Tinubu. Sai dai cire sunan Maryam Shetty ya sa ta fara cire tsammani.
Wannan labari a gaskiya bai mana daɗi ba, saboda ya kashe mana ƙarfin gwiwa da kuma mafarkin da muke na cewa mu ma za mu iya kasancewa wani abu ba tare da an duba ƙarancin shekarunmu ba, ko kuma a'a an duba wani yanayi. Idan dai har mun cancanta aka ga muna da ilimin abin za mu iya yi, sa'an nan kuma akwai gudunmuwa da za mu bayar a ƙasarmu da kuma baiwa al'ummanmu, to muna ganin mu ma za a iya cewa yau ku zo ku yi abu kaza. A gaskiya wannan abu bai mana daɗi ba.
Sai dai wasu 'yan siyasa irin su Mahmud Kabir bayyana gamsuwarsu suka yi game da musanyen sunan nata da aka yi.
Gaskiya ni ina goyon bayan wannan canja wa Maryam Shetty da aka yi a matsayin wacce za a tantance, a wacce za a yi ba minista daga Kano, duba da abubuwa da dama kasancewar ba wai dan matashiya, a matasa sun cancanta sai a iya amfani da su. Amma kuma mu da muke gefe muke ganin siyasa irin ta Kano, da yanda aka san Kano da karamci, za mu iya cewa personality ɗinta ma ya taka rawa.
Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Rukayya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku makere ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai leka jamhuriyar Niger ne inda wata kididdiga ta hukumar kula da hatsari ta gudanar ta gano cewa jihar Damagaram na daga cikin jihohin da suka bi samun hadarin mota mai yawa kuma mafi muni. Inda a cewar shugaban kungiyar direbobin na Damagaram Babaye Dan Yaro, a watanni uku da suka gabata an fuskanci hatsarin mota da yawa wanda suka haddasa asarar rayuka masu yawan gaske. Duba da wannan matsalar ne kuma kungiyoyin direbobin suka kuduri aniyar wayar da al'umma musamman direbobin ta yadda za a rage yawan hatsarin da ke da nasaba da tukin ganganci da kuma tsananin gudu. Ga dai tamar abari da shugaban kungiyar direbobin ta Damagaram.
Suna Ibrahim Dan Yaro, wanda ake cewa Babaye Dan Yaro, shugaban kungiyar masu motoci da direbobi na Adalci Damagaram. Cikin wannan watannin guda uku zuwa hudu an yi hatsarika munnan na Damagaram. Wannan shine tayar mu da hankali, ya tayar ma da mahaukata hankali, ya tayar ma da mazaunan garin da magana hankali da irin hatsarin da munin hatsarin da yake faruwa. Sannan hatsari guda a ce mutum 11-12 sun mutu, ake san dole za ta da hankali. To din ga wannan aita hankali wanda ya zama na kware zai dauki hankalin mu kware, tunda daga cikin wannan hatsarin da aka yi direba biyu ko uku suka rasu, wannan fasinin suke ciki. To din ga dole hankali zai cikata, hankali zai tashi, kuma maga wani hanyoyi ya kamata kamar yadda mahakuntar da magana su ga musu duka sun kira mu muka zo na muka wuskanci taron zaman taron da muka yi na hanyoyin da ya kamata a bi don a samu ragowar hatsarin.
Ban kin tsinin fashinka ba, su waɗannan hadarurruka munanan hadarurruka wanda aka fuskanta masu yawan gaske a yan watannin da ka bayyana, kamar kun bincika kun ga kamar menene musabbabin waɗannan hadarurruka?
To gaskiya a cikin hatsarin da aka yi kowanne daga ciki, gaskiya mu abinda muka tsaya muka yi nazari muka yi lissafi, gaskiya akwai gudu daga ciki. Duka mafi yawan hatsarin da ke da kwai guda uku ko hudu gaskiya gudu ne ake. Ɗaya ne wanda ya kawo hankalin shi ya ɗaya rikici na hudun wanda ya bar hanya ya wuce motar da take tsaye ta dama wanda ya tsaye mutane a zaune a kwance ta kasu. Amma duka sauran a lissafin da muka tsaya muka yi lissafi dangance da wanda ya san tukin mota ya kalli hatsarin sai ga gudu ne. Domin karamin mota mai ɗaukar mutum 9 ko 19 ta iske babban mota mai ɗaukar kaya har ta buge ta, motar nan ta rabu biyu, ita karamin mota kuma babban mota har bodin ta lankwashe. Akin ga masu yan ganawa kan san gudu ne ake, saboda mutane suna mancewa tahiyar da ake wani ƙarfi da mota ke tashi kuma ake so tsaya lokaci guda. Cikin gashi ne muka yi da samun ga gangancin direbobi ne. Kenan koko da muke dangancin zaman da muka yi, mu bona hanyoyi ne za mu bi mu canza halayenmu a game da yadda muke tuƙa mota. Din ba ku yi canza, amma ka canza halayenmu insha Allah za a samu sauƙi. Da mutane sun tashi gaba ci, mun gamu da mu da masu shiga motocin mu canza halayenmu na samu biyan buƙatarmu a wani takaitaccen lokaci. Sai ga Samson. Dalilin shi ne mun zama da su gwamna da sakin da magana da duk wanda yake da hannu ne a cikin mulkin jihar da magana da shi aka zama da mu ƴan kungiyoyi. To an kawo committee wanda ya kamata committee ne ya fara aiki. To mun sai muga kun da ake cewa mu ne sai muga abin ya dame mu, kuma committee ya kasa aiki don yana jiran wannan abu tukwana ya kama aiki.
To kamar menene ya hana wannan committee na ku aiki?
A committee da wannan gwamnati ya kawo, tunda mu ai daga baya da muga committee da gwamnati yake so yana jiran wani abu. Misali me yake jira? Gwamnati na so a samu tallafi wanda ya kamata yi. Domin a tsakani da Allah mun zauna da mu da 'yan sandika, 'yan kungiya biyu ne muka zauna da mu da wata kungiya ta direbobi da ake mata sandika democratic ta direbobi na jihar Damagaram. Sai muka yi gungu da su, muka gama kuɗinmu namu na alhummu, muka je muka yi zama na wayau da kan mutane da ba su horo daidai gwagwarin iyamu a taketa, kuma ya samu karbuwa, kuma munga an fara cimma guri. Domin mi dalilin wannan zaman taron da muka yi, tunda akwai mai garin, akwai sarakai, akwai malamai, kuma akwai magajin garin na gunduma taketa da su aka yi wannan taron. Dalilin wannan taron akwai mutane wanda suka akwai hukumar jami'an tsaro, gendarma da police da kowa ya zo, har da mushin dawa ya zo. na ganin daji ya zo mun zauna da su har da gardar filikin sun zo masu kula da gandroba sun zo mun zauna da su tare da kowa a kewar zama kuma wallahi mun ga akwai sakamako da ya fara fitowa daga ciki domin dalilin wannan zaman a nan akwai tsahi wanda suka tashi suka yi kuka a cikin kaso kunduma yara suna zuwa da babur da mutum uku hudu a sama kuma da manzon da ake dauka amarya ko dauwar are mutane suna ganganci mutane suna faɗowa sai a boye a jihohi mamma hukuma kuma mutum har ya huta wanda ba a taɓa lissafin su ba ha ya sa rai to dalilin wannan abin kuma sai suka aka saka zama da kungiyoyin da su magazan garin na kunduma na taketa aka ɗauki mataki da ja yanzu an fara aiki da matakin da aka dauka wanda wannan abin an fasa shi kenan kin ga horon mu da waya da kanmu ya sa a cikin
to a nan ne za mu dakatar da tattaunawar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa yanzu a madadin shi bakon namu babayi dan yaro shugaban kungiyar direbobin da bagaram da wakiliyarmu Tamar Abari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba ya ku makeri yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email To sakonmu na farko ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Defa a Jamhuriyar Niger. Yace bijirar shugaba Tinubu akan aiwatar da karfin bindiga wajen kwatan mulki a hannun gwamnatin sojin Jamhuriyar Niger wanda ƴan majalisun arewacin Najeriya suka yi wannan daidai ne. Ganin cewa idan Najeriya ta kawo Niger hari tamkar dabawa kanta ciki wuka a ciki ne. Dalili shi ne Najeriya da Niger dan jumma dan jummai ne. Sai kuma a sakon Adshehu Adamu Rajau yace wani hanin ga Allah baiwa ne dan haka Maryam Shati karki ji komai ki dauki wannan a matsayin kaddara Allah bai nufi zaki zama minista ba a yanzu saboda haka sai ki kokari ki tara gaba inda rai to tabbas rabo yana zuwa ko anjima to madalla don muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takaice
Manyan hafsoshin tsaron kasashen Afirka ta yamma sun tsara wani shiri ne yoyin amfani da soja a Niger, muddin sojojin da suke juyin mulki a kasar ba su saki da mayar da shugaba Muhammad Bazoum ba nan da wa'adin da aka ba su zuwa gobe Lahadi. Yawa sabar 'yan sandan kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister Imran Khan, mintuna kaɗan bayan da wata kotun tarayya ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kan zargin sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Fitaccen ɗan siyasan mai shekaru 70 da haihuwa an tsare shi a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar kuma an kai shi wani gidan yari da ke Islamabad babban birnin ƙasar inda aka sanar da hukuncin inji wakilan gwamnati da na kan. Ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da Kusuri ta ci gaba da mamaye gonaki da birane a arewa maso gabashin ƙasar China har zuwa ƙarshen mako yayin da tsarin bada agajin bala'in ƙasar ke fafutukar shawo kan lamarin. Ya biyo bayan guguwa mafi karfi cikin shekaru kusan mazauna 15,000 ne aka kwashe daga birnin Shillan na lardin Jilini mai noman masara inda mutum ɗaya ya mutu wasu hudu kuma suka ɓace kamar da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. Ƙasar Japan ta zira ƙwallo ta 14 a gasar cin kofin duniya ta mata sannan an zira mata ƙwallo ta farko a raga a wasan da ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi akan ƙasar Norway. Inda ta kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe a karo na hudu. Hinata Miyazawa ce ta samu nasara cin ƙwallo ta biyar da ba su nasara a gasar inda ta ci gaba da kasancewa wacce ta fi zira ƙwallaye a gasar. Ƙwallon da Risa Shimizu ta zira a minti na 50 bayan da Ingrid Ingen ta ci gaba da ta ci gida a farkon rabin wasan ya bai wa Japan dama na yin nasara ta hudu a jira a gasar.
To masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya kai mu domin sake sauraron wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a izo shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni kawo muku wannan shirin sai kuma wadda ta hada shirin da bada umarni Julie Leathers Gresham har ma da injiniyan mu na yau Musa Cornelius daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai a shirin mu na dare assalamu alaikum